إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا وأن مسألتين البركة مسألتين أبو بكر الصديق da kenan Bukar Ali cikin garin Lafiya babban birnin jihar Nasarawa a wannan yammaci na Laraba 26 ga watan Ramadan shekara na 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 21 ga watan 6 shekara na 2017 a kalandar miladiya, domin ci gaba da tafsirinmu na Alƙur'ani mai girma. Allah da ikonsa, jiya da shekaran jiya ba mu samu daman gabatar da tafsirin ba, to alhamdulillah da shewa Allah madaukin sarki ya kaddara mana za mu dora. Har yanzu dai muna cikin tafsirin aya na 187 a wannan sura mai albarka, suratul baqara. Haka za mu sake maimaita karatunta, sannan mu dora tafsirin daga inda muka tsaya, da fatan Allah madaukin sarki ya mana jagora. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafatu ila nisa'ikum. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
Na'am. Allah madaukakin sarki yana cewa uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. An halasta muku a daren azumi ku sadu da matanku, su ai sutura ne a gare ku, ku ma sutura ne a gare su. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. الله مدوكين سركي يا سان cewa ku kun kasance kuna ha'intan kawunanku. Fataba alaikum, sai ya mayar da ku zuwa yanayi mafi sauki ko ya karbi tubanku. Wa afa ankum, ya yalwata muku ko ya yafe muku. Fal'ana, daga yanzu bashiruhunna, ku sadu da matan naku, وكلوا واشربوا وابتغوا ما كتب الله لكم كنيني أبند الله مدوكين سركي يا رب تامكو نا آية وكلوا واشربوا كشي خشا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حر فرن زري وتحكم الفجر نبيو الفجر نجسكي يبين جريكو دجدهم دري شيني بكين زري حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل سننكو تشك أزمنكو زيادين ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد كذا كسادد ما تنكو الهالي كنا ما سوء اعتكافي زما كينا النبوتا في المساجد أتيك المسلاتي أنا مكت آية تفسير وأن آية دم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد سيمك فأرى بياني دنجنة دا شي مدلول اعتكافي بوتن دا إدان أنا إيه الله ما دو كنزر كي يا حرم تاومي يسادو دمت شيئة كي من يبياني أكن معنى اعتكافي من يبياني أكن مشروع أنشنسا دوانا آيانا القرآن بحديثينا النبي صلى الله عليه وسلم بسكي نونا أي كنسا شوى يايوانا اعتكافا باسود إيه باسود إيه بحر الله ما دو كنزر كي يا دو كرانسا sannan ibn al-munzir ya hakaito cewa malamai sun yi ijma'i dangane da mashru'ancin wannan din sannan muka ce zamu daura bayani dangane da hikima na shar'anta wannan i'tikafi abul hasan an-nabi yana fada a cikin littafin sa al-arkanul arba'a yake cewa i'tikafi a watan ramadan an shar'anta shi ne domin ya cikita fa'idodi da maqsudi na watan ramadan saboda mai azumi ya riski abinda ya wuce masa na haduwar zuci da kwanciyar rai da tattara himmarsa guda waje guda da kuma yanke alaka da kowa sai da Allah madaukakin sarki kiji saboda haka hakikanin i'tikafi al-firaru ila Allah gudu ne zuwa ga Allah da kuma faduwa a wato ainihin dandamalin bauta na Allah madaukakin sarki da faduwa domin neman rahamar Allah madaukakin sarki sannan na kulke magana Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad Ibn al-Qayyim yana cewa Allah madaukakin sarki ya shar'anta ma bayinsa i'tikafi ne wanda maqsudi da ruhin i'tikafi shine zuciya ta koma ta dawwama a wajen Allah madaukakin sarki ta hadu ka cokam ta keɓu zuwa ga Allah madaukakin sarki ta kuma yanke duk wani shagali da bayi ta shagaltu da Allah madaukakin sarki shi kadai ta yadda zikirin Allah da san Allah da fuskantar Allah zai maye gurbin damuwa na zuci da waswasin zuci wannan zikiri da soyuwa ko da san Allah da fuskantar Allah din sai mamaye zuciyar dan adam a madadin damuwoyi na zuciya ya zanto shine kadai abun damuwa ga wato ainihin zuciya shine abun tunani ya zanto mutum bashi da wani tunani sai neman yardan Allah madaukakin sarki da abin da zai kusantar da shi sai ya zanto kwanciyar hankalinsa kawai shine zuwa ga Allah madaukakin sarki a madadin samun nutsuwa da kwanciyar hankali da abokan da abun halitta a ce wannan sai itikafi ya shirya mutum da wannan kadaici da zai samu a masallaci, wannan sai zanto masa shiri na wato ainihin zaman kabari a lokacin da bashi da wani abokin hira, bashi da wani abin da zai faranta masa rai banda shi kansa da ayyukansa. Yace wannan shine makasudin saka itikafi a mafi rane ko mafi salalar rane ko azumi wanda shine goman karshe. Hakanan al-Imam Sheikh al-Islam Waliyullah al-Dahlawi a cikin littafinsa al-Hikmatu Hujjatullah al-Baligha yana cewa da yake itikafi a masallaci, wato lazimtar masallaci sababi ne na tara hankali waje guda, da tsarkake zuci, da kadaituwa izuwa ga a'a, da kamantuwa da mala'ika. Ina jin na shafar amana cewa a duka waɗannan ibadodi da rukunai na musulunci babu ibadar da take ta mutum da mala'iku kamar azumi, da kuma ƙoƙarin neman daren Lailatul Qadr. Yace saboda waɗannan abubuwan ne shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zabi goman ƙarshe su zanto lokacin itikafi, kuma ya sunnanta haka din ga mutane masu kyautata aiki cikin al'ummansa. Kenan a dunkule dai maqsudin itikafi shine tarbiyyar ruhi da kusantar da kai izuwa ga Allah madaukakin sarki, tare da kyale duk wani abin da zai iya shagaltar da mutum na duniya daga bautan Allah madaukakin sarki. Don haka kamar yadda Abul Hasan an-Nadwi ya faɗa, cika wato ainihin fa'ida na azumi ne da na Ramadan. Kenan shi yasa waɗansu malamai suke cewa yana daga cikin itmamu as-sawm, yana daga cikin cika azumi. Mutum wanda yake da dama ya shiga itikafi a waɗannan lokuta wanda suka falala a azumin watan Ramadan. Kuma shi yasa Annabin sallallahu alaihi wa sallam tunda ya fara bai taɓa dainawa ba har Allah madaukakin sarki ya ɗauki ransa. Allah yana cewa wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, alhali kuna yin itikafi a masallatai. Wannan magana cewa kuna yin itikafi a masallatai sai ya nuna mana kenan cewa itikafi a masallaci ake yin sa. Al-Imam Al-Qurtubi yake cewa malaman musulunci sun yi ijma'i cewa ba a yin itikafi sai a masallaci. Ajma' al-ulama ala anna al-i'tikaf la yakunu illa fil masjid li qawli Allah ta'ala fil masajidi. Saboda Allah yace alhali kuna yin itikafi fil masajidi a cikin masallatai, kenan ba a yin itikafi sai a masallaci. Wannan shi ne abin da ake dauka daga zahirin wannan aya din. Kuma kamar yadda muka faɗa cewa itikafi sunna ne ga namiji haka ma ga mace, wannan hukuncin ma haka yake. Mace din ma in za ta yi itikafi to fa sai a masallaci. Hadisi ya inganta cewa mata Annabi sallallahu alaihi wasallam sun nemi izininsa na su zo masallaci su yi itikafi. Kamar yadda na faɗa muku cewa dangane da mace ita dole sai da izini ko na wato ainihin iyayenta ko mijinta idan mai aure ce. Kenan inda za ta iya yi a gidanta, kaga ba sai mata Annabi sun nemi izininsa ba, da wajen da suke sallah a ɗakunan su kawai za su yi itikafi. To amma da yake a masallaci ake yi, shi yasa suka nemi izini Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Don haka wannan ayat tana ba mu wannan hukuncin cewa ba a yi itikafi sai a masallaci. Abu na gaba da ake ɗauka a nan, Allah madaukakin sarki ya ce fil masajid, a cikin masallatai. Sai ya game hukunci ɗin ya wato ainihin sa shi yadda zai shafi kowane masallaci. Saboda haka alifun da lamun a nan a wajen jumhurin malamai yana nufin kowane masallaci alif dalam lil umum kenan ya a masallaci ne kai za a itikafi ma'ana duk wurin da sunan sa masallaci to ya halasta a yi itikafi a cikin sa wannan shine zahirin wato wannan magana da Allah madaukakin sarki yayin wa antum aakifuna fil masajid al-imam ibn ashur yake cewa wannan zance da Allah madaukakin sarki yayin yana nuni da cewa za a yi itikafi a kowane masallaci wannan matsala ce ta sabani dangane da wajen malamai yana sha waqtalafu fi sifatil masjid malamai sun yi sabani dangane da sifan masallaci din fa qila la budda min al masjid al jami' akwai malamai da suka ce dole sai masallacin juma'a ne dai ne daga cikin riwayat daga imam malik abu na biyu waqila mutlaq masjid yace waɗansu kuma sun tafi akan duk rajira da sunansa masallaci ne an tanar da shi domin a yi sallah akwai limami akwai mai kiran sallah a wannan masallacin to za a iya yi wato ainihin itikafi a ciki yace wa huwa tahqiq yace wannan ita ce magana da tafi daidai wa huwa madhhab malik wannan kuma shine mazhaba na Imam Malik wato zancensa na biyu kenan kamar da Al-Qurtubi ya ambata Ibn al-Arabi a cikin ahkam al-Qur'an yake cewa mazhabar Imam Malik wanda ba shi da wata mazhaba sai wannan shine cewa za a iya yin i'tikafi a kowane masallaci tawan amma dai su malaman mazhaba din sun hakaito maganganu koriyayi guda biyu dangane da al-imamu malik al-tahir ibn ashir yake cewa wannan shine mazhaban malik da abu hanifa da kuma shafi'i banda wannan akwai waɗansu maganganu ana hakaitowa kamar yadda ar-razi ya hakaito daga sayyidina ali ibn abi talib yana ganin cewa ba za a yi itikafi ba sai a al-masjid al-haram sai a masallacin makka kaɗai suna cewa dalilinsu shine Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa ma annabi ibrahim an tahhir baiti lit-ta'ifin wal-aakifin war-ruk'i as-sujud ka tsarkake ɗakina ma masu dawafi da masu itikaf ina jin na faɗa mana saɓanin malamai dangane da wannan yayin da muka yi tafsirin wannan aya ko da ce amma rinjaya cewa tana nufin mazauna wurin ne to suka ce Allah ya faɗi at-tawaf ya faɗi al-aakifin kenan kamar yadda a wajen kaɗai ake yin tawafi kenan a wajen ne kaɗai ya dace a ce ake yin itikafi to amma kuma akwai ar-ruk'a as-sujud ai ko akwai masu rukui da sujada masu sallah kenan shi ma sai zanto ba za a yi sallah ba kenan sai a wurin kaga wannan ma ayar da kanta suna nuna raunin wannan magana suna nuna rauni na wato ainihin wannan fahimta haka nan sukan hakaito daga Sa'id ibn al-Musayyib shi kuma yana ganin cewa ba za a yi itikafi ba sai a masallatai guda biyu al-Masjid al-Haram da masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-Masjid an-Nabawi shi kuma suna kafa masa hujja wannan da hadisin mashhurin hadisi Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa sallah daki mai alfarma ya fi sallah a wani masallaci da daraja kaza in banda masallaci nan to sai suke faɗan cewa waɗannan masallatan da sallah ya fi daraja a cikinsu su ne kadai wanda za a yi wato ainihin itikafi a ciki to amma su din ma shi kansa hadisin shi ma in dai da wannan ne to shi ma yana musu raddi ai saboda hadisin bai tsaya kan bayanin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ya ƙara da masallacin Iliya al-Masjid al-Aqsa. Masallatai guda uku ne a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi falala na wato ainihin sallah a cikinsu sama da waɗansu masallatai ɗin. Sai magana na uku Shaykh Ibn al-Yaman cewa bayan i'tikafi sai masallatai guda uku su ne waɗannan al-Masjid al-Haram, al-Masjid al-Aqsa, al-Masjid al-Nabawi, al-Aqsa. Shi kuma wannan akwai hadisi da ya zo da wannan, kuma hadisi ne wanda yake ya inganta cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la i'tikafa illa fil masajid ath-thalatha, babu i'tikafi sai a masallatai guda uku. Wannan hadisin da dama daga cikin malamai da farko basu da dama basu inganta shi ba, ko basu tantance magana a kansa su gane ingancinsa ko rashin ingancinsa ba, don za ka ji suna cewa to in ma ya inganta to abin da yake nufi shi ne kaza. To yanzu mun samu da dama daga cikin malamai suna ambata wannan hadisin, kuma suna tafiya akan cewa suna tafiya bisa zahirin wannan hadisin. Wanda ya fi shahara wannan a wannan zamani namu shine Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, sannan dalibansa da dama sun bi masa bisa wannan fahimta din. Jumhurin malaman musulunci suna tafiya a sabani wannan ra'ayi, shi yasa ma da dama sukan hakaito shi a matsayin shuzuz ne na Hudhaifa ibn al-Yaman, sai waɗansu biyu daga cikin tabi'ai. Cikin malamai da suke goyon bayan shi a Sheikh Nasiruddin Al-Albani wannan fahimtar akwai ɗalibansa wannan Salim ibn Eid al-Hilali da Ali Hassan Abdul Hamid. Har shi Ali Hassan Abdul Hamid ya yi littafi da ya kira al-Insaf fi ahkam al-i'tikaf, kuma karatu a littafin zai nuna maka ya rubuta littafin ne kawai domin ya tabbatar da wannan ya kuma kafa dalilai akan haka din. To mu tafi bisa maganan da cewa wannan hadisi ne wanda yake ya inganta, kuma mu yi kokarin fahimtan hadisin a ƙarƙashin maqsudin azumi gaba ɗayansa. Zahirin hadisin dai in an ce la i'tikaf babu i'tikafi, ma'ana i'tikafi baya inganta kenan ko, sai zanto la i'tikafa sahih illa fil masajid ath-thalatha, babu i'tikafi ingantacce a shari'a sai wanda aka yi a waɗannan masallatai guda uku. Jumhurin malamai kamar yadda na gaya muku a can ɗazu suna ganin cewa ana yin i'tikafi a masallatai banda waɗannan guda uku ɗin, da wannan sabani da suke akwai wanda suke ganin kowane masallaci ko, akwai kuma wanda suke ganin sai masallatan juma'a kaɗai. Su abinda suke dogara a kai na farko dai shine wannan al'umum ɗin al-masajid. Abu na biyu cewa wannan hadisin abinda yake korewa yana kore kamal ne, ai la'tikafa kamilan, la'tikafa tamman illa fil masajid ath-thalath, babu i'tikafi wanda yake cikakke kamar wanda aka yi a waɗannan wurare ko masallatai guda uku, masallatai da annabawa suka gina. Wannan shine abin da jumhurin malamai suke tafiya akai. To nace mu duri hadisin, mu duri maqsudin azumi da maqsudin i'tikaf. Shi yasa na kaddamar da bayani akan i'tikafi yanzu ko, akan hikimar i'tikafi. Idan muka dubi wannan hikimar i'tikafi wanda muka ce ana son a ƙara cika maqsudin azumi ne ta hanyar tattaro da zuciya da hankali na mutum mai azumi izuwa ga fuskantar Allah da neman yardansa. Idan aka tsuke wannan aka ce sai a wurare guda uku, ba kwa ganin cewa an kawo tasgaro da hikima na wato ainihin shar'anta wannan i'tikafi. Zai zanto mutane da za su yi ƴan kaɗan ne cikin al'umman musulmi ko, inda za a ce za a cika masallatan ma duka uku ɗin a lokacin i'tikafi,
a cika ta inda babu babu wuri mutane nawa ne percentage nawa ne in musulmi za su yi wannan din za ku ga ɗan kaɗan ne sannan abu na gaba Allah madaukakin sarki da ya bayani akan wannan da ya zo sai shi kazalika yubayyinu Allahu ayatihi linnas wajenan Allah madaukakin sarki yana son wannan azumi da hukuncin-hukuncensa dukkanin mutane waɗanda suke mummunai kamar yadda bude ayar da shi ko ya ayyuhal ladhina amanu su yi tarayya wajen samun waɗannan halala ɗin shi yasa ma shi dangane da azumi Allah madaukakin sarki bai yi rangwame ba ma kowa shi wanda ba zai iya ba gaba ɗaya saboda an yi ma ɗan rangwame ne idan baka da lafiya ko ba kana hali na tafiya ko cewa ka aje a lokacin amma fa in ka samu sauki za ka maimaita ko ya ce yuridu Allahu bikum yusra wa la yuridu bikum al'usra wa litukmilu al'idda wa litukabbiru Allah ala ma hadakum litukmilu al'idda dinna so itikafi shiko ne na azumi wajen tabbatar da maqsudin azumi dan haka mayar da shi ya zanto kowa wanda yake da faraga zai iya yi a duk inda yake shi ya fi dacewa da wannan maqsudi na azumi ba a tsuke shi a ce sai a masallatai guda uku wannan ina zaton shi ne yasa jumhurin malaman musulunci suka tafi akan cewa wancan hadisin ya dace a yi masa fassara da zai dace number one da wannan aya ba zai ci karo da wannan aya ba duk da cewa in a wancan tafsirin ma bai ci karo ba saboda takhsisi ne ko Qur'ani yana iya zuwa da hukunci ga mamman sannan hadisi ya tsuke shi idan hakan ya tabbata sai a bi wannan sai a fassara wannan aya din da wannan hadisi din shine abin da waɗannan ɗan kaɗan daga cikin malamai suka yi jumhurin malamai kuma sai suka lura da wannan maqsudi na itikafi din tattare da azumi suka ga cewa ya dace a faɗaɗa shi dan haka suka awwala zahirin wannan hadisin izuwa cewa nafiyu ne na al-kamal ba nafiyu ne na sihha ba ba yana kore inganci bane yana kore cika ne to kuma ko shakka babu tunda waɗannan masallatan sune ashraful biqa' ala wajhi al-ard su suka fi kowanne falala to kaga kenan yin itikafi a cikinsu ya dace a ce zai fi yin itikafi a waɗansu masallatai wanda ba su ba don haka idan mutum yana wannan wuraren zai fi jin wato ainihin kamala masallatai ne duka wanda annabawan Allah ne suka gina sannan duk lokacin da ka samu kanka a ɗaya daga cikin waɗannan masallatan waɗansu abubuwa za su na zuwa maka wanda za su ƙara maka alaƙa da soyayya da Allah maɗaukakin sarki da tsarki na zuci wanda kuma shine maqsudin itikafi din saboda haka abinda ni ma nake gani shine cewa tafsirin jumhur dinnan shi ya fi dace ba tafsirin da su waɗannan malamai suke ba na je wani taro na gabatar da kasida wata rana da ban zo nan ba a university na Abuja so bayan nayi na gabatar da magana cikin wanda suke ta'aliki sai wani mai ta'aliki yake cewa bayan yana magana nayi lecture ne akan mahimmancin azumi ko Ramadan daurin Ramadan wajen magance waswasi ko fitintinu na zamani to na faɗi abubuwa ba su bani lokaci da yawa ba dai minti 20 ne da ya zo sai yi mulahaza mai kyau sai ce saboda rashin lokaci ban yi magana akan daurin itikafi ba wajen kawar da fitina har na rubuta na ɗauka wannan mahallo shahid shi ne sai ya fara magana yake cewa duk da mahimmancin itikafi ta yadda zai nisantar da kai kun san ai in ka zo kana masallaci kuma a masallacin ma bai komai kake yi ba zikirin Allah ne sallah karatu alqur'ani baka fita sai da wata bukata ta mutum shi ne ma'anar itikafi ko to kaga in kana nan waswasi da fitintinu ai an nisantar da kai daga su kenan ko kuma ka kara kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ce amma duk da wannan muhimmancin itikafi akwai mutanen da suke cewa ba za a yi itikafi ba sai a masallatai guda uku sai ƙara da cewa in za a bi wannan maganar nasu to kenan sallah ma ba za a yi ba sai a wannan a waɗannan masallatai din to kuskure ne wannan magana din akwai bambanci tsakanin itikafi din da kuma sallah wannan mazhabar tasu ba ta lazimta cewa sallah ba sai a wadancan masallatai din illa ala maganar da aka rawaito daga sayyidina ali kuma da dalilin da ake ambata wanda ni ma na faɗi da su ko in kace wallahi wa tahir baiti lil ta'ifina wal akifina war ruk'i sujud an shay lil ta'ifina saboda a can kada yake yin tawafi sannan kace saboda haka akifina ma ya zance a can kada ne to sai zanto ar ruku' wa sujud ma sai ayata a can kenan shi kadai ko in ba haka ba kuma dole ka kawo dalili kuma duk dalilin da ka kawo za a juya maka shi akan wannan sai zanto maganar naka dai ba za ta inganta ba mutlaqan saboda haka ba abu ne wanda za a zafafa akai ba dan wani ya dauki wancan fahimta din duk wanda ya dauki ɗaya daga cikin wannan fahimta kun ga gashi yana da hadisi ne ko yana da hadisi kuma hadisin ya inganta sai dai mun muna ganin cewa fassarar hadisin ba yadda shi ya dauka bane wanda wannan shine abinda sahabbai suka tafi akai yazo a cikin riwayar hadisi din da Hudhaifa ya fadi wannan hadisin sai cewa la'tikafa fi al-masajid al-thalath sai Abdullah ibn Mas'ud na'am ina ji Abdullah ibn Mas'ud yake ce da shi ko dai la'allaka nasita wa hafizu aw akhta'ta wa asabu la'allaka nasita وحفظوا او اخطأت يا الله وتجا يد حديثين يكي البيهقي يرويته حكنا الطحاوي تشكي مشكل الاثار دج جامع ابن راشد دج ابي وائل شوا حذيفه يتشي عبد الله بن مسعود عقوف بين دارك ودار ابي موسى لا يضر وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه يجي كدوما تsakanin gidanka da gidan Abu Musa ba abu ne mai cutarwa ba amma dai ka san Annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu itikafi sai a masallatai guda uku fa qala Abdullah sai Abdullah yace da shi la'allaka nasita wa hafizu aw akhta'ta wa asabu yace ko dai ka manta wani abu dai sauran mutane suka haddace ma'ana mutanen da suke za su yi itikafi a waɗannan masallatai banda waɗannan nana iya kai kamanta wani abu su sun haddace aw akhta'ta wa asabu ko kai kuskure su sun yi daidai kenan Abdullahi ibn Mas'ud ya kuskurantar da fahimtar Hudhaifa ibn al-Yaman dangane da wannan hadisi din shi kuma Hudhaifa ya yi riko da fahimtar sa kuma ba su yi sabani a tsakanin su ba daya bai ce daya dan bid'a ne ko abin da ya kama da haka ba saboda haka wannan abu ne shahararre a cikin ilimi ana samun sabani wani ma yace abu kaza wajibi ne wani yace haramun ne kowa da dalilin sa amma za a ci gaba da rayuwa a matsayin ɗan uwan juna kuma ana girmama juna matakar kowa yana da wani dalili wanda sahihi ne a mahanga na nazari wani ya dauki wannan fahimta din amma dai wannan wanda jumhur mutane suke akai malamai suke akai na shi shine abinda ya firinjaye wallahu a'lam Allah madaukakin sarki ya ambaci i'tikafi anan wa antum akifuna fil masajid ko kuma mun faɗi cewa i'tikaf shine a zauna na wani lokaci a wuri to i'tikaf din nan yana da wani lokaci ne mafi karanci ko lokaci mafi yawa shi ma wannan abu ne da malamai suke sabani al-imam ash-shafi'i yake cewa ba shi da haddi a ƙasa ko a sama mana babu karancin lokaci da zaka zauna a masallaci dan itikafi duk kawai lokacin da kai niyyar zama itikafi da wannan niyyar cewa itikafi zaka yi a masallaci to ya inganta sunansa itikafi ne imam malik da Abu Hanifa suna ganin cewa a'a dole sai kai kwana dai cir bana dare da yini shine mafi karancin lokaci na itikafi suna cewa saboda Allah madaukakin sarki yayi zancen itikafi ne a azumi yana bana magana ne akan azumi ko sai magana akan itikafi shi ko azumi ai yana da lokaci ko ba haka ba yana da lokaci ba a yin sa irin yadda shafi yake fada ka zo kan minti kadan ka zauna a masallaci ka ce kai ne itikafi kuma a ce shikenan itikafin ka yayi suka ce a dole mafi karancin sa shine yawmun wa laila a to ai azumi da rana ake ba a yin azumi da daddare ko shine abinda muka fada wa summa atimmu siyama ila al-layl sai suka ce eh haka ne amma muna da hadisi yana cikin sahih al-bukhari cewa sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu an ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi bakance a jahiliya okay na mu rawa wannan wancan satin ko yayi bakance a jahiliya cewa zai itikafi a masallaci mai alfarma na dare sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa yaje yayi itikafi na wato ainihin rana daya akwai wata riwaya da tace yaje cika bakancin sa wata tace na yini wata tace na dare ibn hibban yake cewa wanda yace na dare din yana nufin dare da yinin sa wanda yace yini din yana nufin yini da daren da daren sa kun gane magana sai suka ce to wannan shine abin nan din ana nufin yinin ne da daren ko kuma an ce daren ana nufin daren ne da yini din suka ce wannan shine mafi karanci wannan su kuma suna cewa sharadin itikafi ne ma ayi azumi a cikin sa dan haka sai an yi wannan safiya wato yini da kuma da dare eh gaskiya ne wannan ayat ta fadi ta yi magana ne na itikafi a siyakin azumi amma bata iyakance lokaci mafi karanci ba sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana ko ta nuna mana cewa annabi yakan yi kwana goma ne shi mun gane ko ya inganta cewa annabi kamar hadisin Aisha da muka karanta ko kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla muttafaqun alayh annabi ya kasance yana yin itikafin wadannan kwanakin karshe guda goma na ramadan har Allah madaukakin sarki ya dauki ransa haka nan hadisi ya inganta cewa annabi ya kasance yana yin kwanaki goma amma a shekaran da zai bar duniya shekaran sa na karshe azumin sa na karshe yayi itikafin kwana 20 ne wannan kenan zai sake nuna mana kuma cewa a sama ma ba shi da iyaka kenan amma wanda ya falala shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawama akai kenan yin itikafi a ramadan shi yafi da yin itikafi a wajen ramadan akwai malaman da suke ganin ba za a yi itikafi ba sai in mutum yana azumi za mu yi maganar wannan maganar da ta farin jaya shi ne za a iya yin itikafi a wajen ramadan saboda ya inganta annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai shekarar da bai samu ya yi itikafinsa ba sai ya yi itikafi a shawwal kun ga kenan da ba a yi sai a ramadan ai ba zai rama shi a shawwal ba don haka ana iya yin azumi ana iya yin itikafi ko a ramadan ko a wajen ramadan amma yinsa a watan ramadan shi ya fi falala kuma na faɗa mana da farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin itikafi na goman tsakiya ko sannan da aka sanar da shi cewa lailatul qadri na goman karshe ne sannan ya bari ya ci gaba da yin wato ainihin itikafinsa a goman karshe kenan yin itikafi a goman karshe din nan shi yafi falala akan yin sa a goma na biyu ko a goma na farko kuma generally za mu dauka cewa mustahabbi ne kenan a ya zanto an yi i'tikafi a lokacin da ake azumi, a lokacin da ake azumi. Amma cewa azumi sharadi ne, ma'ana dole in zaka yi i'tikafi kai azumi. Na farko dai akwai hadisi da malamai suke ambata cewa la i'tikafa illa bi siyam, wannan hadisi ne da'ifi bai inganta ba. Haka nan akwai hadisin Abu Dawud, wannan dai hadisin na Umar ibn al-Khattab, akwai ƙari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa i'takif wa sum. Hadisi ne ingantacce amma banda wannan wa sum din, cewa wannan wa sum din bai inganta ba, cewa kai i'tikafi kai azumi bai inganta ba. Dan haka shi ma dai sunna ne, kamar yadda Aisha take cewa as-sunnatu fi al-mu'takif an yasum, saboda shine galibin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi. Ko me yasa muka ce galibi? Saboda yayi a Shawwal, ko babu da hujja cewa lokacin da yake a Shawwal din, kwana goma da yayi a Shawwal din, a wata riwaya suka ce farko goman farko, a wata riwayar goman karshe na Shawwal, bamu da hujja cewa da yayi a Shawwal din yayi azumi. Kuma al-aslu fi Shawwal din shine ba azumi, dan haka ba sharadi bane na i'tikafi cewa dole sai mutum yana cikin azumi, ko dole sai yayi azumi, sai dai yin azumi din shi yafi falala. Za ku tuna ai mun faɗi cewa i'tikafin ai an shar'anta shi ne na Ramadan din, domin mai kammala maqsudin azumi, saboda haka zai fi kyau mutum yayi azumi sannan yayi i'tikafi din. Kuma shine dai sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama, ba haka yato in ban da wannan abin Shawwal din, duk abin nan da yayi ne a lokacin azumi. Al-Imam Ar-Razi yake cewa al-Imam al wajen kasa hujja da cewa ba dole bane wannan, yake cewa al-Muzani ya kasa hujja ma al-Imam Shafi'i na cewa ba dole bane ayi azumi a lokacin i'tikafi, yace da dalilai guda uku. Wa ihtajja al-Muzani bi sihhati qawli Shafi'i radiyallahu anhuma bi umurin thalatha. Al-awwal, abu na farko yace da i'tikafi yana wajabta azumi, to da i'tikafi ma ba zai inganta ayi shi a Ramadan ba. Saboda me yace? Saboda azumi wanda yake wajabta shi din, in ma ya zanto azumin Ramadan, yace wa huwa batil, wannan kuma ba zai yi ba. Ai azumin Ramadan wajibi ne saboda sababin me? Watan Ramadan din, ba saboda itikafi ba. To in ka ce dole a yi mai itikafi azumi, to wannan azumin da muke yi dai muna yin azumi ne saboda Ramadan, ba saboda itikafi ba. Hakanan ba zai yi azumin mu ya zanto shi ne azumin itikafin ba. Yace ko kuma a ce wani azumin ne daban ba na Ramadan ba, yace shi kuma wannan ba zai yi ba, dan ba zai yi mu hada azumin da niyya guda biyu ba, mu ce muna azumin Ramadan muna azumin itikafi a lokaci guda ɗaya. Saboda malamai sun yake cewa wa haythu ajma'u ala annahu yasihhu fi Ramadan, malamai sun yi ijma'in cewa itikafi ya inganta a Ramadan. Alimna anna as-sawma la yujibuhu al-i'tikaf, mun san kenan azumi itikafi bai wajaba azumi. Kun gane wannan magana? Muna yin azumi na Ramadan, ko in an ce sharadi ne na itikafi mu yi masa azumi, to kun ga kenan ai ba zai yi shi a lokacin da muke yin wani azumin ba, saboda azumin ba nashi bane. So ba zai yi ka ce azumin sa bane, azumin Ramadan muke yi, ba kuma zai yi ka ce wani azumi ne daban ba, dan ba zai yi ka hada su a lokaci guda ba. Sai abu na biyu yace da itikafi bai yiwuwa sai da azumi, to ai da daddare da sai zanto an fita daga itikafi, ko haka ne? Kuma haka ba da daddare ana azumi ne? Ai ba azumi da daddare, ko ai mun ji abin da Imam Tabari yake cewa duk mutumin da ya kama bakinsa da daddare to ba azumi yake ba, yana jiyar da kansa yunwa ne ba cikin da'ar Allah madaukakin sarki ba. Har ya kawo waɗansu riwaya cewa waɗansu suka ce da suka ga mutanen da suke yin wisal, yace da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da su gani da sun jefe su so da me sabawa karantarwa annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace walamma kana al'amru bi khilafi zalik da al'amarin ya zanto ko sabani haka sai yace alimna anna al'itikaf yajuzu mufradan abadan bidun sawm wannan sai muka gane cewa itikafi za a yi shi ba tare da azumi ba har abada a yi shi shi kadai ba tare da azumi ba abu na uku shine ya kawo hadisin ibn umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin umar shi annabi shi sayyidina umar ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi bakance a lokacin jahiliya cewa zai itikafi laylatan a dare ko sai annabi ce aufi bi nazrika kuma mun san cewa ba zai yi ai azumi da daddare ba tamam wannan shine ya dace ya dace zanto dalilin farko saboda kaga wannan san dalilan ai istinbati ne ko wannan kuma nasi ne na hadisi shi ya dace zanto shine dalili na farko Ali Hassan Abdul Hamid a cikin littafin sa al-insaf yake cewa ba za a kafa hujja da wannan ba da wannan hadisin ba akan rashin wannan lazimtan azumi game itikafi saboda mai yace saboda akwai sabani wajen wannan hadisi din menene sabanin akwai riwayoyi har guda hudu dangane da wannan hadisin kamar da na faɗa mana dazu akwai riwayar da take cewa ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi bakance zai yi itikafi a al-masjid al-haram annabi ne ya ce masa yaje kaga itikafi kai ko nabiyu akwai riwayar da take cewa dare din yace masa yaje na uku akwai riwayar da take cewa yaje itikafi cewa yini kun ga guda uku kenan ko saboda haka sai yace akwai na huluma da ya ambata kuma dukkan su ingantattu ne sai yace tunda an samu wannan sabani shi yana ganin wannan a kafa hujja da wannan hadisin shubha ce domin wannan sabani din tunda an samu sabani sai a aje hujja da wannan ai amfani kawai da magana Aisha da take cewa as-sunnatu fi المعتكف ان يصوم تو اما يا يزي دا حديث ان شاء النبي صلى الله عليه وسلم يا اعتكافي الشوال سي يجي اكوي شبهه دا ودان سو malamai suke ambata shine cewa akwai ai tunda an ce goman farkon shawwal ne to alfitr ma ya shiga kenan ranan sallah to kuma kowa ya san ranan sallah ba azumi ko yayi kokari ya bayar da amsa dangane da wannan cewa akwai wata riwaya da take faɗa cewa bayan ranan sallah ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi itikafi din to amma dai abin da na faɗa dazu shine cewa al-asl dai shine ba azumi in ma in azumi a shawwal ai sita ne ko sita shawwal to bayan nan fa tunda kwana goma annabi sallallahu alaihi wasallama kafin mu ce yayi azumi sai mun samu me sai mun samu nasi akan haka wanda babu nasi akan haka din to shi ma yin haka ne sai zanto in an dauki wannan sai ba za mu yi magana akan cewa yayi azumin magana akan cewa da azumi din ne ya ci karo da wannan kenan ya ci karo da wannan asal din da muka yi riko da shi dan haka shi ma maganan cewa yayi wannan sai a aje shi kenan yawa almuhim dai bai gama binciken sa akan wannan ba ya tsaya kawai tunda yana kokari ne ya ga cewa ya toshe kafa hujja da wannan yace akwai sabani to an akwai sabani sai me babu hanya na wato ainihin hada sabanin kenan taban shi ma ya hakaito abinda wadansu malamai suke fada cewa wanda yace layl yana nufin dare da yinin sa wanda yace yini yana nufin yini da abin nan sa wajen magana akan akal mafi karancin lokaci da mutum zai zauna yayi itikafi daga cikin abinda shi ya kawo yana suka akai shi kuma ibnu al-arabi ya kawo domin bayar da misali na mazhaban Shafi'iyawa din yake cewa lokacin da yake Baitul Maqdis shi al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki yake cewa akwai malamin sa Abdul Salam yace wa kana shaykhuna fakhru al-Islam fakhru al-Islam nake son ce ne shi Abdul Salam Abubakar Muhammad Ibn Ahmad al-Shashi yace in sun shiga masallaci tare da shi bi Madinati Salam li iqamati sa'a in zasu zauna na awa daya sai ce musu inu al-i'tikafa tarbahuha kun yi i'tikafi zaku same shi zaku ribace shi al-muhim dai a harshen larabci ma dai mun gaya mana al-i'tikaf shine al-iqama zama a wani wuri kuma ordinarily ba a ce iqama in mutum bai dan jima a wannan wurin ba shi yasa ni na fi tafiya akan cewa ya zanto wannan imma dare gaba ɗayansa ko kuma yini gaba ɗayansa ɗin ko kuma yini dare da rana ɗin shine abinda ya dace in mutum yake son ya yi mafi ƙaranci ya yi haka ɗin wallahu a'lam yaushe mutum zai shiga i'tikafi shi ma wannan abu ne da malamai suke saɓani tsawon wannan bai shafi aya ɗin nan ba ko idan cika magana ɗin ne shi ma dai maganar da farin jaye annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda Aisha take faɗa in yayi sallan asuba yake shiga i'tikafi sannan yana fita ne waye garin ranar sallah kenan yana shiga da safe ne ya fita da safe tamam kamar yadda na faɗa muku akwai saɓani na wato ainihin malamai akan wannan aya take cewa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid wannan aya tana magana akan sai daga cikin abubuwan da ke bata i'tikafi shine al-mubashara menene ma'anar al-mubashara anan nayi tafassara muku cewa al-mubashara kada ku sadu da su ko to anan al-Imam at-Tabari ya hakaito maganganu guda biyu na malamai mubashara anan wurin mubashar da muka karanta da farko tana nufin jima'i ne wala tubashiruhunna wa antum ay abunna fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataba Allah lakum me yasa aka take ne saboda da mun ayar abinda take magana akai kenan uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum wannan libasun lakum wa antum libasun lahum abinda take magana akai kenan abu na biyu sababin nuzul din aya din shi ma abinda yake kara tabbatarwa kenan ko cewa sayyidina Umar ibn al-Khattab ya sadu da matansa ko sannan kaza aya ta sauko a sakamakon wannan to kun ga mana da karina guda biyu da suke tabbatar mana cewa da Allah ya ce fal'ana bashiruhunna nan mubashara ana nufin saduwa din ne amma a nan wurin hani ake yi a can halastawa ake yi a nan hani ake yi a can tunda an halasta saduwa kun ga duk wani abin da bai kai saduwa ma ya halatta kenan kun gane a nan kuma hani ake yi ana halasta saduwa ne afan ana haramta saduwa ne to shi in an haramta saduwa abubuwa da suke da alaka da saduwa wanda ba su kai shi ba sun shiga ciki ko ba su shiga ciki ba shi ne malamai suke saɓani wala tubashiruhunna al-Imam at-Tabari yake cewa magana na farko shine malaman da suke cewa anan al-mubashara ana nufin al-jima'u duna ghairihi min ma'ani al-mubashara ayana ga muku mubashara shine hada wato ainihin fata da fara ko shine muke cewa runguma to wannan din shine lafazin da Allah madaukakin sarki amfani da shi anan shin ma'anansa literal ma'ana ake daukan sa anan ko kuma a'a kinaya ce kamar yadda aka yi a can wanda muka ce shine sunna alqur'ani wajen ambatan wannan abin da ake jin kunya ambata sai a saka shi shin an yi amfani da mubashara anan ne don a saka ya kamar yadda aka saba koko ana nufin tabawa din ne ko wani irin tabawa magana na farko dai shine wannan kuma shine maganan jumhurin malamai abin da ake nufi anan shine saduwa din kuma malamai sun yi ijma'i an bakarati abihim cewa idan mai i'tikafi ya sadu da mace ya bata i'tikafinsa mun gane ko anan da Allah ya ce wa antum aakifuna fil masajid mana a lokacin da kuke itikafi kun ga kamar yadda muka faɗa wannan karan ya shafi dare ya shafi rana tunda itikafi in mutun ya shiga sai lokacin da ya fita ne da daddare ma sunanka mai itikafi kamar yadda rana ma sunanka mai itikafi to saboda haka wannan malamai sun ijma'i akai sai magana ta biyu kuma ya hakaito malaman da suke gani wannan din riwaya daga ibn abbas yake cewa fi ramadan wa fi ghairi ramadan mana matukar kuna itikafi sawan ramadan ko wajen ramadan fa harrama allah an yankihan nisaa laylan wa naharan hatta yaqdi i'tikafahu an haramta mai itikafi ya sare da mace da dare ko da rana har sai ya gama itikafin sa ya rawaito daga qatada yake cewa an samu da daddare suna itikafi idan mutum yana bukatar matarsa sai dai gida ko in ya je gida domin yin wani abu wanda yake na bukata ya je kama ruwa ko ya je yin bayan gida to in ya je yana sha'awar matarsa sai shaɗi da ita sannan ya yanka ya dawo masallaci ya ci gaba da itikafi shine Allah ya hana su cewa in mutum yana itikafi banda wannan tsawon ya hakaito dai da dama daga malamai da suke ganin wannan din sannan yace magana na biyu wa qala akharuna ma'na dhalika ala jami'i ma'ani al-mubashara min lams wa qiblatin wa jima' wadansu malamai sun game cewa mubashara annan tana nufin dukkani wato runguma ne ko tabawa da jiki zai taba mace kenan ya shafi runguma ya shafi sumbanta saboda haka anan suna ganin wala tu bashiruhunna ila nafan kada ku shafi matanku da tabawa ko da sumbanta ko da runguma ko da saduwa imam at-tabari ke cewa dalilin waɗannan mutanen kuwa ya haka ita wannan daga al-imam malik kamar yadda su suke muwaffa ابن وهب يا رويت امام مالك يشوا لا يمس المعتكف امراته ولا يباشرها ولا يتلذذ بشيء قبلة ولا غيرها ما اعتكافي بذي تبع ما تنسبع انا تنا ايها تبع ودي انا نفن سادوات اني ولا يباشرها بذي رنقمي تبع ولا يتلذذ بشيء منها بذي جدائد كومي na jikinta ba sawa'un sumbanta ne ko waninsa hakanan ibn zaid abdurrahman ibn zaid shi ma abin da yake fassara kin yace al mubasharatu al jima'u wa ghayru al jima'u kulluhu muharramun alayh mubashara shine saduwa da abin da ma bai kai saduwa ba gaba daya haramun ne a gare shi sai sake fassara mubasharar da wannan ma'ana yace al mubasharatu bi ghayri jima' مباشرة باترة دا سادوة شيني إلساق الجلد بالجلد شيني حد فاتا حد فاتا سوى داك جوانا أبوان دا زي حد فاتا سادوة ما تنشي تو بيدا شيء إبا ابن جري يكي شوا دليل انسو أكوانا زنشن شيني الله مدو كنسر كي يا قمي حنيني دا دوك واني تبعوا بي كي بنشي واني تبعوا بند واني تبعوا با دا هكا سيسو كريكيشي أوانا har sai in wani dalili wanda ya wajaba a sallama masa ya zo wanda zai ce irin wannan shafa ake nufi banda irin wannan to anan kamar da ga muku jumhurin malamai suna tafi a maganar farko ne malaman mazhabar malikiya ko dan su daga cikin su da wannan su malamai su kuma suna ganin duk wani abu wanda yake na sha'awa shine bai dace mutum yayi ba a lokacin da yake itikafi ibn al-arab yake cewa ha ai zaka ce mun yi tanakuri mun fassara mubashara a can da saduwa anan kuma mun fassara da duk abubuwan muqaddimat da sauransu yake dalili shine kamar da ar-razi ma wannan takririn shine cewa a wancan muna da wannan kara'in wanda na ambace su nassin ayan da sababin nuzul yace anan babu can halastawa ake in halasta kololuwa to kaga muqaddimat sun amma anan idan aka haramta saduwa to abinda ake nufi ba shi saduwan kadai ba da duk abinda zai kai zuwa ga saduwa din saboda mai sun lura da makasudin i'tikafi din ba an ce ka yanke ne zuwa ga Allah kadai ba to in ko za ka yanke zuwa ga Allah kadai ina kai ina ba cikin dadi da mace saboda ka suka ce annan mubashara ya kunshi a sauran gaba daya abin ma baki shine shi al-Imam Ibn Athiyya a cikin tafsirinsa al-Muharrar al-Wajiz wannan maganar nabi shine ce maganar jumhur amma ina jin kuskure dan mafiya malaman tafsirin maganar farkon shi suke cewa ita ce maganar jumhur irin su Ibn al-Jawzi a cikin Zadul Masir irin su shi anan al-Imam al-Qurtubi abin da yake ambata kenan sai yace shi ibn al-Arabi a cikin ahkam al-Qur'an shi wannan shine abin da yasa suke wannan bambanci din yace kuma ai ba dan ma sunna ta tabbata ba da take katange take kebance wani ban wani nau'i na tabawa ba to da mun ce kowane irin tabawa karami da babba shine abin da ayat take nufi ta haramta wa mai yin i'tikafi to amma menene sunnar da ta tabbata akan wannan hadisi ya inganta Aisha radiyallahu anha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana zura mata kansa ita tana dakin ta tana ma cikin jinin haila al'ada yana zura masa kai ta wanke masa kan a wata riwayar ta taje masa kai idan ta taje masa kai hannunta zai taba kansa ko ba zai taba ba ilma shi ma mubashara ne ko shi ne sai malamai suka ce to kaga wannan ya kebe wannan ko ba duk kowane mubashara ake nufi ba kenan anan shi ne shi al-Imam al-Tabari yake cewa shi a ganinsa zance da ya fi rinjaye shi ne cewa mubashara anan al-jima' wa ma qama maqam al-jima' shi ne saduwa da duk abin da yake daidai da saduwa din ma'ana rungumar da za ta iya kai abin da ake yi ya kai kololuwa a saduwa din shi ne saukan bani kenan ba shine abin da ya kuma kawo jima sai ce abin da ake nufi da wanda zai wajabta wa mutum ya yi wanka duk abin da mutum zai yi da mace ya kai ya wajabta masa yin wanka to shi ne abin da ake nufi ya ce saboda mai saboda wannan magana din sai ya kai hakaito waɗannan hadisai din wa kana yadkhulu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu sai in taje masa wato ainihin kansa kenan za ka taba kai din dan haka malamai suke magana anan cewa tabawa din kala kala ne idan da sha'awa makaruhi ne waɗansu sai haramun ne idan tabawa ne da babu sha'awa wannan halalun ne ja'izi ne ga nafsi karara akai mun gane ko amma da an dauki maganar jumhur din nan da duk an huta mun gane shi ne cewa jima'in ake magana akai musamman da munasabar da muka ambata da wancan satin cewa abinda Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan ne saboda kada mu dauka cewa halalun ne ma kowa da daddare ya sadu da matansa mutumin da yake da itikafi shi ban da shi a wannan halacci da akai so sai zanto wannan magana ne kawai sannan kuma har yanzu dai idan mutum ya san itikafi ya san me ake nufi da itikafi to kwarai ba zai yi sauran muqaddimat din ba abubuwan da za su kai shi har ya sadu da matansa ba zai yi ba tunda an ce masa kada yi komai kada fita ma daga masallacin kada ya ce inda dalili kuma wannan cewa fil masajid din yana ƙara tabbatar da wannan wannan abinda qur'ani da ya faɗa na abinda ke bata itikafi guda ɗaya ne shine wannan saduwa muna iya ɗaukan na biyu shine fita daga masallaci ba tare da dalili ba saboda Allah ya ce itikafi a masallaci ake yi. So in mutum ya fita daga masallaci to kaga yayi wani abu kenan ba itikafi ba, yayi abin da ya saba itikafinsa. To kuma wannan ne Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana itikafi la yakhruju ila baitihi li shay'in illa li hajati al-insan, bai fita zuwa gida dan komai sai dai dan bukata na mutum. Shi a gidansa kusa yake da masallaci, zai je yayi mauli ko yayi bayan gida. In banda wannan bai wannan, tace in tana itikafi in ta fita tace ko mara lafiya ta gani ba ta zuwa ta gaida shi, sai dai tana tafiyan ta yi musu ta yi mishi gaisuwa kawai ta wuce. Saboda haka idan mutum yana itikafi ya dace ya zanto yana kula abubuwan da ya dace ya yi su, ya bayar da mahimmanci akai abubuwan da bai dace ba ya hakura. Subhanallah, mun ja lokaci sauran hukunce-hukuncen itikafin ba su da alaƙa mubasharatan da wannan aya ɗin. Saboda haka za mu tsaya a nan, insha Allah gobe za mu ɗora magana akan aya ɗin, abinda muka faɗa ya zanto rirai falalashi daga Allah. Muna roƙonsa ya daɗa mana wanda muka yi kuskure, muna roƙonsa ya gafarta mana kuma ya nuna mana daidai mu gyara. وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله قول بضعهم شكرا.